Sashin Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25, 21 da mita 16, sai kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen radio amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Ga kanan labarai nan.
Yan majalisar dattijan Amurka sun samar da kuduri akan harajin da ya kai na yawan dala trillion 1.5. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro General Michael Flynn ya mai ritaya ya amsa cewa yayi laifi. Sakataren tsaron Amurka Chief Jim Mattis ya faɗa cewa haɗin kan da ke tsakanin Amurka da Masar game da ta'addanci sai ƙara haɓaka yake.
To ma dalla daga can Najeriya kuma
gawa ne number of dead body yanzu aka na gani ya anan wanda mu gani dead body sun yi 15. Tora mutane suna ta dokan mutane su yanzu
aka suna ta 15 gawan da kuka gani.
Kamar yadda kuka ji, mutane akalla 13 aka kashe yayin da yan kunar bakin wake su biyu su ma suka hallaka kawunan su a kasuwar garin biyu da ke jihar Borno ɗazu da rana. Muna da rahoto akan wannan lamari. A jihar Oyo an gudanar da shagulgulan mauludi a gidan gwamnati, inda gwamna Abiola Ajimobi ya kira ga al'umma da a yi zaman lumana da juna ta hanyar koyi da manzon Allah. Za mu ji bayaninsa. Muna tafi da filin amsoshin tambayoyinku da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email. A halin yanzu ga labarai nan.
Masu saurare, assalamu alaikum. Yan majalisar dattijan Amurka sun samar da kuduri akan harajin da ya kai na yawan dala trillion 1.5. Kuruwan dai sun kasance ne tsakanin 51 da 49. Shi dai wannan kudirin da majalisar ta dattijai suka jefa da wanda 'yan majalisar wakilai suka jefa irinsa ɗaya da farko. Da farko ana buƙatar su daidaita, wanda daga nan ne majalisun biyu za su cimma matsaya kafin a miƙa shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu sa'ilin nan ya zame doka. Ɗaya daga cikin sanatoci, wato Sanata Jeff Flake, ya faɗa jiya Juma'a cewa ya jefa kura'a ne ga wannan ƙudurin da niyyar ganin an samar da dokan nan da zai kare yara har su 800,000 da aka shigo da su Amurka lokacin suna ƙanana. Sanata Flake ya ce ya samu amincewa daga shugabannin majalisar cewa gwamnatin za ta yi aiki da shi domin samar da dokar da zai samar da doka mai adalci kuma na dindindin da zai kare waɗanda yake cin gajiyar shirin nan na daka wanda aka samar lokacin mulkin shugaba Barack Obama. Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro General Michael Flynn mai ritaya ya amsa cewa ya shirga ƙarya a binciken da na manyan laifuka da take yi. Da yanzu dai ya zama Flynn shi ne jami'i na farko a cikin gwamnatin Trump da ya amsa laifi game da binciken da ake yi ƙarƙashin mai bincike na musamman wato Robert Mueller. Yau ne ranar ƙindilanci ga Flynn salin da ya iso babban kotun da ke nan birnin Washington DC domin sauraron tuhumar da ake masa. Tsohon mai baiwa shugaban Amurka shawara ya amince cewa ba shakka ya shara hukumar FBI ƙarya game da dangantakarsa da jakadar ƙasar Rasha lokacin da ake hada-hadan miƙa mulki ga shugaba Trump kafin a rantsar da shi. Shi dai Flynn yana cikin sahun farko na 'yan ganin kashenin Trump a lokacin yaƙin neman zaɓe, kuma mai sukar abokiyar karawarsa wato Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Wasu ma daga cikin kalamansa a wancan lokacin shi ne, babu buƙatar shugabar da ba ta kan gado wadda take jin tafi ƙarfin doka, hawa kuma yana cikin mutanen da ke cewa a tabbatar an kai Hillary gidan yari. Amma sai ga shi a jiya Juma'a reshe ya juye da mujiya domin salin da Flynn ya fito daga cikin kotu sai jama'a na masa iho suna cewa ku kulle shi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa cewa haɗin kan da ke tsakanin Amurka da Masar game da ta'addancin sai ƙara haɓaka yake yi. Ya ce Amurka har kullum a shirye take ta samar da kyakkyawan dangantaka tsakaninta da Cairo duk da cewa an daƙile wasu taimakon sojan da ake kaiwa zuwa Masar ɗin a farkon wannan shekarar. Martins dai yana magana ne a babban birnin kasar ta Masar sa'ilin da ya da zango akan hanyarsa ta zuwa kasashe hudu da zai tafi rangadi, wato kasashen dai sun hada da ita kanta Masar, Jordan, Kuwait da Pakistan. Wannan ziyarar dai ta zo ne daidai lokacin da sojojin Amurka suka mayar da hankalinsu ga kasashen gabas ta tsakiya bayan su yi nasarar fatattakan kungiyar ISIS daga inda suke kirarin nan ne tungarsu da suka kafa daular Islama, wato Iraki da Siriya. Daya daga cikin abin da wannan ziyarar tasa za ta fi mayar da hankali ko shi ne matsawa kasar Pakistan lamba da ta kawo ƙarshen hulɗinta da 'yan ta'addan da ake zargin tana yi, wanda har suke kaiwa sojojin haɗin gwiwa na Amurka da Afghanistan hari. Martins ya shaida wa manema labarai cewa mun ji cewa kasar ta Pakistan na cewa ita ba ta marawa 'yan ayyukan ta'addanci baya, to fata shi ne mu gani a ƙasa ta hanyar aiwatar da manufofinta ko a cikin watan Oktoba nan da ta shige. Sai da Martins ya ce Amurka za ta sake baiwa kasar ta Pakistan wani ƙarin damar a wurin yin aiki da ita kafin ta yanke hukunci akan ko da gaske ne tana alaka da 'yan ta'adda ko kuma a'a. Gidan talabijin na kasar Siriya ya ce an samu nasarar kakkaɓo wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau Asabar, wanda aka ce na Isra'ila ne kuma da ya nufi inda sojoji suke ne. Isra'ila da dai ta kaddamar da makamai masu linzami a lokuta daban-daban, amma duk da haka wasu sun sauka inda aka auna su. Kungiyar nan mai sa ido a yakin da ake yi a kasar Siriya mai mazauni a Birtaniya, wadda ake kira Turanci Syrian Observatory for Human Rights, ta ce tana yiwa makaman mallakan Isra'ila ne, wanda wannan ya sa harin da suka kai ya zama mai karan gaske. Daya daga cikin jami'an kungiyar Rami Abdulrahman ya ce sai dai abin da har yanzu ba a gane ba shine ko Siriya ce ta yi wannan aikin da taimakon kawata Iran ko kuma 'yan ta'addan Lebanon na wato Hezbollah. Sai dai Isra'ila ta ki ta ce uffan game da wannan lamari. Isra'ila da Siriya dai har yanzu suna fada tsakaninsu ta karkashin kasa, bayan da Isra'ila ta karbe filin Siriya da ya kai girman kilomita 1,200 da ke yankin Golan a lokacin da suka gwabza yakin kwanaki 6 a shekarar 1967. Gwamnatin kasar Honduras ta jingine wasu dokokinta, kana ta samar da dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe domin baiwa jami'an tsaro damar gudanar da dukkan ayyukan da suke bukatar aiwatarwa saboda su shawo kan masu zanga-zanga da ya barke sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi ranar Lahadin ta gabata, wanda ya haifar da rudani a cikin kasar.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla, yau da rana ne wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne, waɗanda aka ce yara ne mata ƙanana guda biyu suka kai harin kunar bakin wake suka hallaka kawunansu ɗaya bakin kasuwa ɗaya kuma cikin kasuwar garin biyu a jihar Borno, suka ɗauki ran wasu bayin Allah 13. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
A yau da misalin karfe 11:40 ne dai aka samu wasu tagwayen fashewar bumabumai a cikin kasuwar biyu, wadda ya sanadiyar mutuwar mutane 15 da kuma raunata wasu 53. Wannan fashewar tashin bumabumai dai ya auku ne a daidai lokacin da jama'a ke hada-hada a cikin kasuwar, wanda hakan har ya sa aka dakatar da ɗan hada-hada a bakin kasuwar da ma wani bangare na cikin kasuwar sakamakon kai ɗaukin gaggawa da jama'a da 'yan uwa da abokan arziki ke yi wa 'yan uwansu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Victor Isoko ya tabbatar da akwai lamarin ga manema labarai ta hanyar sadar wannan na WhatsApp, wanda ya bayyana cewa waɗannan maharan ƙananan yara ne guda biyu, wanda ɗaya ta tara bom da ke jikinta a bakin kasuwar da kuma ɗaya ta samu kutsawa cikin kasuwar, wanda suka halaka adadin waɗannan mutane guda 13 da su kansu yan kunar bakin waken su biyu, wanda ya tasa ma 15 kenan da kuma raunata wasu guda 53. Da yanzu hakan aka ce an garzaya da su asibiti ana kuma yi musu magani. Yace tunidi al'amura suka koma yadda suke, kuma jami'an suna ci gaba da santari na kuma kokarin bada tsaro ga al'umma a wannan yanki na karamar hukumar biyu. Ganin cewa na samu wayoyi da daman gaske tun lokacin aukuwar lamarin, inda jama'a suka dinga sheda mini abin da ya kwana ɗaya bayan ɗaya, da ma hirar da na yi da wasu daga cikin su ta wayar tarhon.
Yanzu ban bom ya tsare, a ji wallahi tagwayen bom ba.
Tagwayen bom ai na a tsiya
a bakin kasuwa ne. Yanzu ina bakin kasuwa ne, mashi yana ga fulon nai.
Bakin kasuwa ne.
A bakin kasuwa ne.
Yanzu ka
a wajen yan shiga ba. Ina wajen ne ya da ya faru yanzu a gidima yanzu yan gora suna kiban wanda suka ciki da amma an ji ciwo mu da yanzu ji ciwo ba iyaka ba
wallahi a cikin kasuwa da a waje ba kada
ko bibi da daban-daban ne wuraren
wuraren daban-daban ya tashi wallahi
eh amma kamar akwai wanda ya mutu
eh akwai wanda ya mutu da cikin kamar na mai fito daga cikin kasuwa ya zo ta gama waje mai fadi kuma hannun mutu kaka
eh a cikin kasuwa daidai ina ne
wajen yan kaji ne abu
na bakin kasuwa ba
na bakin kasuwa kuma wajen gidan su abu ciki
Hello? Ga dan an doka wanda an doki ga wanci a rubuta figures din. Ya aru.
Ah, Hello?
Love yanzu haka dai muna gurma tsware din ne.
Okay, wannan da kake kika gawa ne ko kuma barasa lafiya ne?
Gawa ne, number of dead body yanzu haka na gani. Ya anan wanda mu gani. Dead body din is 15.
15
tora mutane suna ta dokan mutane su yanzu haka
suna ta dokan 15 ga wanda kuka gani
15 eh 15 gawa 15 muka sani anan
40 da kuka ya kake da kuma kuna tsaran akwai wasu
a takaice yanzu ina gani iyaka
wasu mazauna garin biyu kenan ya bayyana tashin da aka yi da wata sabuwar lamari na tashin bawabumai a cikin kasuwar biyu da ya sanadar mutuwar mutane guda 15 da kuma raunata wasu 53 da aka ce a kasari maza ne Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Allahu danki saraka da mu kai kakkage mu ka ba mu kariya dan kaunar abubatulu ya ubangiji wanda ya zo da tanadin shi ye nufin ya cuce mu karka taimake shi ko tafiya zai ka bar shi yayi yo da kanshi idan ya dauki mota zai ja ta to ta ja shi kwarabu rugum kwatsam karkarya shi arwaki ido subhanallahu wa ni'mal wakil masu hasada
Allah ya kyauta a gaida Haruna Dauda an gudanar da bukukuwan Maulidin Nabi a gidan gwamnatin jihar Oyo dake Ibadan daga inda Hassan Umar Tambole ya aika mana da wannan rahoton
Gwamnan jihar Oyo Sanata Abiola Ajimobi yayi kira ga ƴan Najeriya musamman ƴan asalin jihar Oyo da su zauna lafiya da juna kana su yi koyi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba tare da nuna bambancin kabila addini ko launin fata ba Gwamnan Abiola Ajimobi yayi wannan kiran ne a wajen bikin Maulidi da aka yi a fadar gwamnatin jihar Oyo dake Agodi Ibadan Abiola Ajimobi yace ya kamata duka ƴan Najeriya musulmi da waɗanda ba musulmi ba musamman ƴan asalin jihar Oyo su zauna da kowa lafiya su yi koyi da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su zauna da kowa lafiya lawo gwamnan na jihar Oyo ya ƙara da cewa haya gaga da hayaniya a tsakanin jama'a don bambancin addini ko kabila ba ta da amfani sannan ba za a sami ci gaba a ƙasa ba sai da zaman lafiya don haka jama'a su zauna lafiya da juna waɗansu daga cikin mahalarta maulidin kamar su Sheikh Abdul Fatah Raji sun nuna alfanun koyi da annabin tsira Muhammadu masana addinin musuluncin sun kace yin koyi da annabi Muhammad a game da zama lafiya zai sa a sami bunƙasar tattalin arziki kana ƙasa ma da jama'ar ƙasar za su ci gaba a cikin mahalarta taron maulidin dai har da alafin na Oyo Obalamidi Adeyemi da ma wasu sarakunan gargajiya shugabannin addini jami'an gwamnati ƴan siyasa ƴan kasuwa da dai sauransu an yi bikin maulidin a gidan gwamnatin jihar Oyo Lami Lafiya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya salli ala khairil wara faghfir lana ya rabbana bijahi sayyidil wara salli ala khairil wara
Ya maso ya na na kira a gare ku banda kai bara gurbi mai
Toma da Lagai da Hassan Tambuwal kada a shafa da cewar ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum muryar Amurka daga Asma'u matar Bashar Kansila mai tukunya da rindaji da Jamila Fatima Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Khadija Abakar Sadiq Bello da ke jihar Niger Nigeria. Dan Allah ku ba mu tarihin masarautar Kwantagora da ke jihar Niger. To bari mu kada birnin mu na headquarter jihar Niger, inda wakilin Mustafa Nasir Batsari ke tafa da ansar wannan tambayar.
A halin yanzu ina tare da mai girma Walin Kwantagora, wanda da kansa zai gabatar da sunansa kafin in gabatar masa da buƙatar waɗanda suka aika wasiƙa zuwa gidan rediyon muryar Amurka domin neman tarihin masarautar Kwantagora. Ranka da farko suna
Alhaji Mu'azu Hamid Wali, Walin Kwantagora.
To ranka da waɗannan mutane da suka hada da Asma'u matar Bashar Kansila mai tukunya dirin daji da kuma Jamila da Fatima Ado Salati goma goma ga Annabi Rijau da kuma Khadija Abubakar Sadiq sun aika ma wannan gidan rediyo na muryar Amurka cewa suna son a ba su tarihin masarautar Kwantagora. Me zaka ce, wani bayani zaka yi mana yanzu?
Masarautar Kwantagora Umaru na gwamnati ya kafa ta tun garin Kwantagora da ya tukuna an kafa ta 1864 a lokacin ba ƙasa sansani ne nan. Umaru na gwamnati ya mai da shi sansanin shi yana yaƙe-yaƙen shi. Aka ci gaba da yaƙe-yaƙe da ya rasu Modibo ɗan shi ya ɗauka ya shekara hudu, da ya rasu ƙanin shi Ibrahim na gwamnati ya ɗauka ya shekara 49. Zuwan Lugard 1906 ya tabbatar ma Sarki Ibrahim ƙasan Dolan Kwantagora.
Yanzu kimanin shekaru nawa kenan da kafa ita a wannan masarauta ta Kwantagora?
To su dai sun yi yaƙe-yaƙe shekara 70, sannan bayan da Lugard ɗin kamar yadda na shi ya zo ya tabbata ƙungiya-ƙungiya wanda zai zama ƙasan Kwantagora na yanzu 1906. Yanzu muna 1200 kusan shekara 100 kenan da aka tabbatar da ƙasan Kwantagora a yadda take yanzu.
Amma da gaske ne da nan arewacin Kwantagora wani gari Masuga, da nan ne Kwantagora
take? A'a, Masuga muncin musu ne.
Wato ita Masugan kamar ta girmi Kwantagora
ke? Kwarai da gaske, ko wanda suka ai ta girmi Kwantagora, Rijau ta girmi Kwantagora. 1864 aka kafa garin Kwantagora, ma ba ƙasan ba, garin Kwantagora. So duk Umaru na gwamnati ya zo ya cimma kowa, har ma sama kuma ya zo ya cimma su. Kambari ne ga sunan Bridget kewaye da shi.
Da ana alakanta sunan Kwantagora da rafin nan, cewa shi Umaru na gwamnati da ya zo yana zuwa ɗiban ruwa kamar yadda muke ɗan jin tarihi sama-sama. Wane ƙarin haske za ka yi mana game da ainihin inda sunan Kwantagora ya samu asali?
Wannan ƙirƙirowar Bature ne. Wai Kwantagora sunanta ya zo ne daga wannan rafi don na gwamnati ya zo ya ce a kwantar da gora ya sauka a wurin. Wannan Bature ba san tarihin abin ba. Kambari su suka ba da suna. Akwai kambari a wurin ai. Tuntun da akwai kambari a wurin. To su suka ba da suna kiran wurin Kwantagora. Kwantagora sunan shi ya ɗauko shi ne daga rahin wanda kambari suka ba shi suna Kwantagora.
Na'am, kenan kamar wata kalma ce ta yaren kambari kenan.
To sai a je a tambaye su. To yanzu ko da yake kila ba Kwantagora suke karanta ba, kila ko wani abin da suke karanta. Na'am. Bature kenan mai da shi Kwantagora. Sauki ya zama Hausa.
To yanzu kamar shi Umaru na gwamnati da ya zo, kamar waɗanne ƙalubale ya fuskanta kafin ya haɗa Kwantagora ta zama masarauta?
Ba shi Umaru na gwamnati niyan shi bai ma so ya tsaya nan ba, bai zo da niyan waye wani masarauta a nan ba, tunda shi kadai ne jikan sarkin musulmi Usman dan Hodu ya hito daga Sokoto, ya zo yana yaƙe-yaƙen shi, yana niyan ya koma Sokoto ne ya yi fada da wanshi da suka yi sanadin hitowar shi gari, hitowar shi Sokoto, bai niyya zauna ya zauna nan ba. To yayi sansani a Wushishi, yayi sansani a Manta, yayi sansani a Kagara, Kagara ma shi ya sa mata Kagara inda yake a Jibai, sannan daga nan sai ya wuce Kwandawuri kenan cikin ainihin kambari sosai yayi sansani, bai niyya zauna ba. Ai to Allah ya mashi ajali a Anaba 1776
ta kasar Nasko kenan,
ta kasar kudin Nasko. To amma ba amin ne shi Anaba ba, sai suka roki wani rugga a Mamba, wani bafillaci aka nemi izini ga yaran shi Abinne Shaun. To yanzu kabarin shi nan Mamba, sarki Sa'idu ya gyara wurin, ya killace shi a daki, yanzu ya zama hubbare, amma bai nin ya zauna ba. To daga nan da ya rasu, to ya za a yi, zama ya kama su tunda ba san ainihin kudurin shi ba sosai, shi da ana ta nasara ba san inda yake su ba, amma ainihin an san sai ina sai kuma su kudin. To ƴaƴan su ba sani ba, dakarun da ya tara kuma duk ba sani ba, saboda aka zauna anan Anaba aka yi shawara aka nada babban dan shi Modibo ya dauka. An yi rigima ma kan ya nada shi, wasu dakaru sun ce to tunda kowanne mu yana iya zama sarkin Sudan, tunda mu muka kafa kasa, mu muka yaki. Sai ma dawaki Isa ya ce a sarautan sarkin Sudan daga Sokoto aka bashi, wane ne cikin ku mutumin Sokoto da za ba sarkin a kira sarkin Sudan? Sai da aka kira ku wani sarki amma ba sarkin Sudan ba, mu bashi haka nan mu kira babban dan shi Modibo a nada shi. To Modibo sai dawo Kwantagur da a hankali, Kwantagur ta zama dole su zauna wurin, dole su zauna wurin, ya so mai yin katange garin Kwantagur. Ibrahim ya tabbatar da Kwantagur ne ta zama dole a zauna.
Yanzu daga rasuwar shi Umaru na Gwamatsa zuwa yanzu, sarakuna nawa aka yi a masarautar Kwandagura?
Ya duk layin shi ne sarakuna shida, shi Umaru na Gwamatsa, sai dan shi Modibo, sai Ibrahim, sai Maidubu, Umaru Maidubu, sai Ma'azu, sai Sa'idu, su da duk abin nan. Shi Umaru na Gwamatsa yana da ƴaƴa guda goma ne. To da ya rasu sai aka ba Modibo, da Modibo ya rasu sai dakaru, da gwamnati ya rasu sai dakaru suka ce a ba babban dan shi Modibo, da yake shike da rike da sansanin Ushishi, saboda yayi sansani a Ushishi kuma, yayi sansani a Ushishi. To aka ba Modibo kenan, da Modibo ya rasu Ibrahim kane shi yana da shekara 23 ma, dunya ba a lokacin ma ya riga ya abin da ya zama zarumi kuma shugaba, sai aka bashi. To kaga na gwamnati ƴaƴan shi biyu, Ibrahim da ya rasu sai aka babban dan shi Umaru Maidubu, da Umaru Maidubu ya rasu sai aka ba ƙanin shi Mu'azu, da Mu'azu ya rasu sai aka ba jikan shi kenan, jikan su Sa'idu. So gida ɗaya ne,
wato kamar masarautar Kwantagura ba ta da irin kashi-kashi din nan, a ce ga gidan ga bangaren Suwani, ga bangaren Suwani, gida guda ne dai.
Gida guda ne na Umaru na Gwamace. In an akwai kuma akwai masu zaben masarautar, in sarki ya rasu akwai majalisa na masu zaben sarakuna. To su za su zauna cikin turan kawo duka. ƴaƴan nan gidajen na goma na Umaru na Gwamace, mai so sai ya zo. Sai ya zo. Sai a duba a bashi. To yanzu da gwamnati ta zo duk ana amfani da su, amma sai a nemi mutum uku a kai ma gwamnati ya zabe guda, kaga shirme ya shigo.
Wato tsarin nan kaman bai muku ba,
wannan tsari na shirme ne, ga yadda abu aka tsara. Waɗanga mutane da suka yi bauta da Umarnin gwamnati, gidajen su da nan, su ya kamata a dogara da su, su basu da gadon sarauta, ba su da wani personal interest a ce zai za'a, suna nan suna kallo turan kawa mutumin kirki mara kirki, wanda zai iya wanda bai iya ba. To a bashi haka mana.
Kaman wani sarki ne fi dadewa kan karagar mulkin masarautar Kwantagura?
Ibrahim ya shekara 49, sai Mu'azu sai sarki Sa'idu yanzu ya shekara 43
yanzu wanda ke kai yanzu
wanda ke dai yanzu ko zai kai shi zai wuce Ibrahim ba mu sani ba sai Allah shi Mu'azu bai dade ba kusan ko shekara 14 ne Maduba ma bai da lahiya shekara 4 kawai yayi shi kuma sai Ibrahim ya hu
Sai kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tarihin Kwantagora da ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lafu.
A gaida Ibrahimu yanzu sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Zamu fara da wannan takarda da ta fito daga hannun Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau da Baffa Haruna Bajoga da kuma Alamin Kabir Isa waɗanda suka ce BOA Hausa muna addu'ar Allah ya kawo al'ummar garin biyu daukin gaggawa kan harin ta'addancin da 'yan ta'adda suka kai musu a yau din nan. Sai kuma wannan takarda da ta fito daga hannun ma'ajin kungiyar murya talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. Wanda ya rubuto yana cewar ina kira ga gwamnatin tarayya tare da jihohin Adamawa da Borno da makamantansu da su ƙara ɗaukan matakan tsaron katta kwana a cikin waɗannan jihohin nasu. Sai kuma wannan takarda wadda ta fito daga hannun Shehu Adamu Rijau wanda ya ce hakika ya zama dole ne mu yi shewa da tsalle domin murna bisa wato ganin wannan wata da aka haifi fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin al'ummar karamar hukumar Rijau da ke jihar Neja nake miƙa saƙon taya murna ga daukacin musulman duniya. Allah ya ƙara mana so da ƙaunar manzon tsira amin summa amin. A ƙarshe kuma sai wannan takarda wadda ta fito daga hannun Aminu Adamu Malam Madori da Kinunu Inusari da kuma Umar Baban Yara Sabon Gida sai Abubakar Kawo Girgir waɗanda suke cewa Salamu alaikum murya Amurka, don Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci a kan rahoton da kamfanin mai na Najeriya wato NNPC ya fitar na samun sauƙin farashin man fetur da fatan talakawa su gani a ƙasa ba wai mu ji ta kafofin yaɗa labarai ba. Madalla sai a ci gaba da rubuto mana ra'ayoyi mu kuma za mu rika karanto wasu daga cikinsu. Yanzu sai takaitattun labaran duniya.
Tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkokin tsaro, General Michael Flynn mai ritaya, ya amsa cewa ya yi laifi na shirga hukumar binciken manyan laifuka na Amurka wato FBI ƙarya. Game da binciken da ake na cewa ƙasar Rasha na da hannu wajen yin kutsi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Yanzu dai ya zama Flynn shine jami'i na farko a cikin gwamnatin Trump da ya amsa laifi game da binciken da ake ƙarƙashin mai bincike na musamman wato Robert Mueller. Sakataren tsaron Amurka Chief Jim Mattis ya faɗa cewa haɗin kan da ke tsakanin Amurka da Masar game da ta'addanci sai ƙara haɓaka yake yi. Ya ce Amurka har kullum a shirye take ta samar da kyawun dangantaka tsakaninta da Cairo duk da ko dakile wa wasu taimakon soja da aka yi zuwa Masar din a farkon wannan shekarar. Flynn yana magana ne a babban birnin kasar ta Masar salin da ya da zango akan hanyarsa ta zuwa kasashe hudu da zai tafi rangadi. Gidan talabijin na kasar Syria ya ce an samu nasarar kakkabo wasu makamai masu linzami guda biyu a sanyin safiyar yau Asabar. Wanda aka ce na Isra'ila ne kuma an auna su ne da nufin sojojin da ke wani sansani.
To madalla takardun labarin duniyar kenan da shi kuma muka zo ga ƙarshen shirinmu a wannan yammaci sai zuwa dare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger da ku sake jin mu. Kada a mance ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kuma kwamfuta domin shirye-shirye na matasa kamar bana 7 kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com. Yanzu a madadin saura aboka yake musamman Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abo da ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye har ma da injiniyan Mahal Santos, Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewar a huta lafiya.